cette candide étincelle en mode de blanc.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Da fatar an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dusar kankara da matsanancin sanyi sun haifar da tarnaƙi ga al'amuran yakin neman zabe a jihar Iowa dake tsakiyar yammacin Amurka a ƙarshen mako. Gabanin zaben fidda gwani na Iowa din na ranar 15 ga watan Janairu. Tsohon shugaban ƙasa Donald Trump, wanda ya shafe akasarin makon da ya gabaci gudanar da gangamin zaben a wajen jihar, ya soke yawancin abubuwan da aka tsara zai halarta saboda yanayin. Tsohuwar jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ita ma ta sauya akasarin al'amuranta ya zuwa ta yanar gizo. Yan jam'iyyar Democrats na Iowa sun canza tsarin zaben fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa ya zuwa ta hanyar aikewa da wasiƙu a wani lokaci nan gaba a cikin tsare-tsaren zaben. Inda ake sa ran shugaba mai ci yanzu Joe Biden zai yi nasara. Akan haka, hankali ya karkata kan jam'iyyar Republican a zaben fidda gwanin na Iowa na shekarar nan ta 2024. Taron farko da magoya baya ke tattaruwa da kansu domin zaben ɗan takararsu na shugaban ƙasa na jam'iyyar ta Republican. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce Russia ta kaddamar da jerin hare-haren makamai a cikin Ukraine da safiyar jiya Asabar. Tana mai cewa ta sami nasarar kakkabo da dama daga cikin makaman. Rundunar sojin saman ta faɗa a cikin wata sanarwa a shafukan sada zumunta yanar gizo cewa gabaki ɗaya Rasha ta harba makamai 37 da jiragen sama maras matuƙa 3. Sanarwar ta ce akasarin makaman masu linzami ne da ke da wahalar kakkabowa. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa yana da kyau a lura sama da 20 daga cikin makaman da aka lissafa waɗanda ba sa cikin adadin waɗanda aka kakkabo. Ba su sami isa wuraren da aka auna su ba sakamakon tsauraran matakan na'urorin kariya daga hare-hare. Mai magana da yawun rundunar sojin sama ya faɗa a farkon makon nan cewa Ukraine na fuskantar ƙarancin makaman kariya daga hare-hare na sama. To amma babu tabbas akan irin tasirin da hakan ya haifar a ƙarancin samun nasarar harin na Rasha. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Asabar, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin ci gaba da yakin da kasar take yi da kungiyar Hamas har sai an sami nasara, a yayin da kasar ke da ƙaimin kai hare-hare a Gaza a jajibirin cika kwanaki 100 na yakin. Netanyahu, wanda ya yi kunnen kashi, ya ce zarge-zargen da ake yi cewa Isra'ila na yi wa Falasɗinawa kisan kiyashi ba zai karya lagon Isra'ila ba. Ba wanda zai dakatar da mu ko kotun Hague ko ma wasu shedanu, ba wanda zai hana mu. Netanyahu ya faɗa yana mai nuni da kungiyar Hamas da Hezbollah mai goyon bayan Iran, wacce take harbawa Isra'ila makamai daga Lebanon da kuma mayakan Houthi da suke kai farmaki kan jiragen ruwan sufuri a tekun Bahar Maliya, a zaman karfafawa ga Hamas. Prime Minister na Isra'ila ya yi jawabin ne bayan wani zaman sauraren kara na kwanaki 2 a kotun ƙasa da ƙasa ta Hague. Kasar Afirka ta Kudu ta zargi Isra'ila da kisan kiyashi a cikin karar da ta gabatar wa kotun ta Hague. Isra'ila ta musanta zargin tare da bayyana shi a zaman ɓata suna da munafunci. A yau Lahadi, Najeriya za ta fafata da kasar Equatorial Guinea a rukunin A na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka da aka soma a jiya Asabar a kasar Ivory Coast. Wannan ne dai karon farko a tarihi da kasashen biyu za su gwabza a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. To amma sun taɓa karawa har sau biyu a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2010, waɗanda duk Najeriya ce ta sami galaba. Najeriya na halartar gasar ne karo na 20, inda ta yi nasarar lashe ta har sau 3, yayin da ita kuma Equatorial Guinea take buga gasar karo na 4, inda take fatan lashe kofin gasar karo na farko. A wasan farko ta buɗe gasar a jiya Asabar, mai masaukin baki wato Cote d'Ivoire ta doke Guinea-Bissau da ci 2 da nema, wanda ya bata maki 3 a saman rukunin na A. A sauran wasannin gasar da za a fafata a yau Lahadi, kasar Masar za ta kara da Mozambique, yayin da Ghana kuma za ta kece Reni da Cape Verde duk a rukunin B.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole, kasuwa kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin kasuwa akai miki dole, wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin ya zagaya a wuraren kasuwanci daban-daban don jin yadda kasuwanci ya tafi a shekarar 2023 da ta wuce, da kuma fatan ƴan kasuwa a wannan shekara ta 2024.
Sunana Malam Ya'u, mazamni Ibadan, jihar Oyo. Ni sana'a trader aiki na. Wallahi shekarar ga ta 2023 komi da komi yayi tsada. Idan ma za mu je kasuwa, wallahi da rubuta muke yanzu, amma sai dai ka dauki kudi ka je da su. Dan kana iya sai yau in ka koma da marece a ce maka yayi kai. Dan haka yanzu wallahi wannan sabon shekaran muna fatan dai Allah ya kawo mana sauki.
A cikin kayayyakin da kake saidawa a wannan shago naka na trader, kamar a ce omo, kamar a ce magi, kamar a ce madara, kamar a ce dai lomon kwalba da sauransu, wani ya hi tsada ko kuma ya hi ciniki a shekarar da ta kare ta 2023?
Da muna saya kayan lemon nan da Martina da kayan shayi hakan gada da Lipton da madara, amma yanzu wallahi masu shayi idan suka zo sai dai su sai Lipton su koma, madaran ma idan suka saya za su dinga kuka kudin su baya dawowa. Dan haka yanzu muna fatan wannan sabon shekara din Allah dai ya kawo mana sauki, abin ya zama labari a wanda ya wuce ne.
Me kuke son ku gani a cikin wannan sabon shekara?
To gaskiya cikin wannan sabon shekara muna fatan dai Allah dai ya kawo mana saukin wannan lamarin da yake faruwa a baya din, wannan abin da yayi sauki.
Sunana Alhaji Karaye, wanda an kasa da energy a cikin garin Koko. To gaskiya shekara gar ta kare ta bana alhamdulillah, fatin gurgudu kasuwanci a daya gudu, amma muna ganin alamar shekara ga zamu shiga gaskiya kasuwanci sai a hankali, ba kowace shekara ba, saboda yanayin kudi a Najeriya.
To yanzu wannan sabon shekara ta 2024 menene fatanka?
To fatana dai Allah ya kaddara mu samu alheri a cikin ta, dan kowace musulmi na fatan alheri a gaban shi, amma yanayin kaso muka ga alamar shekara bana ba irin kamar shekara ba, amma ba mu san abin zai yi gaba, amma muna roƙon Allah ya kawo mana gyara akan wannan al'amari da ake cikin halin yanzu.
Wasu na ganin cewa shekara da ta shige ta 2023 babu ciniki kamar wannan sabon shekara ta 2024, a wajenka yaya take?
Eh to yanayi da kowa da irin yadda ga yanayin kasuwanci, alhalin gaskiya shekara inda mun kauce ke gaskiya kasuwa ta dan yake, amma yanayin da mun ka tunkara da duk shekara ai an ka taso mu irin wannan, zaka ga kasuwanci na tashi, amma bana gaskiya sai a hankali gaskiya fi sabilillahi.
To wannan kasuwanci da haka na shanu, eh ana ka gani wani lokaci ne shanu suka fi tsada?
To gaskiya ai ne bana gaskiya ba mu ga yanayin kasuwa tana ta irin haka nan kamar duk shekara kullum ba.
Kamar wannan jansa kamar shekara 2003 suna nawa?
To kamar shekara 2003 gaskiya yana 300 310 320.
To yanzu da 2024 kamar shi na nawa kuma?
To yanzu a halin da cikin yanzu ba ga ana ta mana shi 280 270, kaga yanayin kasuwa ta canza kenan, saboda ne ainihin kasuwa ba ta da kari a shekarar bana.
Sunana Alhaji Usman Idris Yakub, chairman Akin Yelema kasuwa Gwari. To alhamdulillah gaskiya kasuwanci da ya tafi musamman na wannan kana mu na Gwari a shekara ta 2023 ya tafi, akwai kalubale da yawa wanda aka yi ta fuskanta, musamman kalubale na farko tsarin kudin man nan da aka yi. Wannan karin kudin man nan ya sa ainihin motoci da suke dauko mana kaya sun rubanya kudaden da suke dauko mana kusan kashi uku.
Wannan ya sa kayan gwari irin tumatur, tattase da albasa kamar farashin su ya tashi.
Nan karin kudin man ya taimaka wajen taya kayan gwarin nan. Bayan wannan muna sanar da cewar akwai ko matsalar tsaro da ake fama da ita a arewacin Najeriya, wanda guraren da ake wannan noman nan gurare da yawa noman ya ragu, shi ma ya taimaka wajen kara farashin wannan kayayyaki na.
To menene fatar ku a wannan sabon shekara da muke ciki?
To fatan mu dai da muke ba wannan sabon shekara da muka shiga, fatan mu ga gwamnati lalle ne ta taimaka a tallafa mana akan a samu sauki akan wannan farashi da muke fama da shi na tsadan mota da take kawo mana kai. Bayan wannan kuma muna roƙon gwamnati ainihin yankuna da ake wannan noma ko kuma yankunan arewa da matsalar tsarin, muna addu'a muna fata wannan gwamnati ta iya bakin kokarinta ta ga an samar da tsaro ingantacce wanda za a ci gaba da wannan noma. Noman nan yana taimaka wajen rage talauci a wannan ƙasa ta mu baki daya.
Kana ganin idan gwamnati ta sa baki zai taimaka farashin kayan gwari ya sauko?
A insha Allah, in dai aka samu zaman lafiya zai iya saukowa.
Sunana ga Abubakar Garba Karaye, daga nan kasuwar Akin Yale ta yan tarugu da ata da kayayyakin mai da miya gabaɗaya.
To me fatan ga wannan sabon shekara a game da kasuwancin kayan gwari?
Fata na ga wannan shekara da ta shigo muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana dauki dangane da barazanar da muke samu a arewacin Najeriya na harkar tsaro, domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa inda ake noma gwarin nan yanzu ba ta normuwa. Kuma sai harkar wajen bangaren wannan tallafin mai fetur da gwamnati ta cire ya taimaka mana wajen sa wannan kayan tsada, domin koda ka samu kayan da sauki a arewacin Najeriya, kudin motar da zaka biya a kawo maka shi nan kasuwa, idan ka buga sai kaga kudin kayan yayi tsada sosai da sosai.
Kamar wannan a Tarugu shekarar da ta wuce shina nawa?
To a shekarar da ta wuce kwata-kwata wannan a shekarar da ta wuce baya wuce naira 25,000, amma a yanzu gashi ya kai har 30,000 a halin yanzu. Kaga ko lallai wannan tsadan mai ta ƙara taimakawa. Su mata suna ganin cewa kamar mu muke matsewa, mu ko ba laifin mu bane. Wannan tsadan mai da zamu biya direba kudi idan muka buga shi akan kayan, dole kayan ya tsada. Shi yasa mu wani lokacin ma muna hakura da ribar da muke samu akan kayan, masu mota suke kwashe kudin. Su fa an kace zai ma sauki sai su ce lallai lallai su ai mai nan da tsada suke sayen shi. Su ma mai ya janye kudi abinda ke faruwa, domin hakikanin gaskiya a da ba haka abin yake ba. In ka so kaya da sauki zaka zo kasuwa sai su ma masu sayan kaya su saya da sauki, amma yanzu ka hada da bashin motar nan lallai lallai abinda direbobi ke ansa wannan al'amari ya dole kayan ya tsada in dai har ana so a ci gaba da sana'a.
Yawa. To ina sunanka?
Sunana ya Umai Kaza Sarma. To za su wacce nan sabon shekara dai sai dai mu ce mu gode mai Allah, saboda gaskiya akwai sabani bisa ga shekarar da ta wuce. Don baraka ba irin wanga lokaci muna sayan layers 2,300, amma yanzu ta kama muna sayan ta naira 3,500 akan saji tun daga daji.
Wato kajin irin waɗannan kajin turawa kenan?
Wannan kajin turawa akwai layers mai yawan kwai, akwai kuma noila maza, akwai kuma broiler mata irin waɗannan.
Yanzu irin wanga da ni gani fara nan a shekarar da ta wuce ba tana nawa?
To a shekarar ta wuce ba gaskiya ba ta wuce ba da 3,500. To amma sabanin yanzu da yanayi ya canza muna sai da 3,500 zuwa 6,000.
To wannan fa ita ko mai baki da fari?
Yawa wanga noila shi kuma noila ake kiran shi.
To
gabara muna samun shi 2,500. To amma yanzu ga yanayin da ya kama yanzu muna samun shi naira 4,500. Lalle haka muke samun shi.
Me ya kawo wannan tsada dai?
To yanzu mu dai abin da muke tunani sai dai mu ce ubangi Allah ka mu da sauki. Kuma babu abin da ka mana wannan tsara da muke kallo muna gani. To kamar gaskiya jiya tallafin mannan shi ka mana duk abubuwa sun kai tsara, masara ta yi tsara.
Sunana Jamilu Tanimun Boden Galokar Gama daga Oyo State, mai shayi a Kiyale Ibadan. Wallahi gaskiya mallam kaso shayi Allah dai shi gyara mana, abubuwa sun taɓarɓare, babu ci gaba ga abubuwa na harkar kasuwanci na shayi.
Kana rahin babu ciniki?
To babu ciniki tunda mutane ba su da kuɗi, kuma kaya komai yayi tsada. Indomin din da muke saisuwa da naira 70 guda 250 yanzu ya zama guda shine 200, wannan muke saisuwa 120 yanzu shine kuma ya zama 270-300 wani wuri, an naira 50 ya dawo 150. Kaga abubuwa su taɓarɓare. Biredin da ya kamata mu sayar a da muna sayan shi naira 100-200, muna sayarwa 250, yanzu ana sayar muna shi 350. Kacar-kacar muka sai 400 mu samu naira 50, wani lokaci kuma iya kuɗin mu za su fita.
To a da kamar mutum nawa kishin shayi a dare ɗaya gare ka ko kuma a safiya?
To gaskiya mallam ana ciniki da ba kaɗan ba, saboda abubuwan suna da sauki, kuma mutane ko zo mai 200 mai 300 zai tsaya. Yanzu fa shayi da biredi yanzu aka sha sai ka rike 500 ha.
To menene fatanka a wannan sabon shekara da muke ciki?
To fatana a sabon shekara idan Allah manya su diba mana ga kayan nan da man nan da ake sa, komai za a ce mai ne, komai za a ce mai ne. To gwamnatin Najeriya ta taimaka mata talakawanta ta diba mana ga harkan mun nan, abubuwan nan su sauki.
Sunana Bashir Muhammad Addida, malami a Jami'a Usman Dankwadar Ikeduru. Kasuwanci gaskiya ya shiga cikin wani hali wanda za a ce ba a cikin ƴan shekarun nan ba a taɓa ganin shi ba, saboda matsaloli da yawa da aka samu a duniyar ya kasance na tattalin arziki da sauransu, daga yaƙe-yaƙe na Ukraine zuwa abubuwan da suka faru a Najeriya na cire tallafin mai da sauransu, kuma tashin borin zaɓo da dora ke yi duk ya je wa kasuwanci da ƴan kasuwa cikin wani yanayi na ɗanɗan. Don haka kasuwanci a shirya ta gabata ya ga wani rashin tabbas da zai taɓa gani ba a shekarun da suka gabata.
Dokta, idan aka duba a mahangarku na masana tattalin arziki, wani hange kuke yi ma kasuwanci a wannan shekara ta 2024?
Kadi ba yanzu gwamnatoci a kowane bangare a wannan ƙasa sun sun damu da halin da kasar take ciki domin al'umma sun kai wani mataki na matsin rayuwa na tsadar rayuwa da rashin tabbas da kuma ma rashin kwarin gwiwa ga abin da shugabanni ke yi to muna tsammanin cewa da irin kasafin kuɗin da muke gani shugabanni suna gabatarwa da tsare-tsare suke fitowa da shi muna tsammanin cewa wannan shekara insha Allah wasu abubuwa za su dan warware da yake ka sai aka shiga cikin yanayi irin wannan ba abu ne na farguda abubuwa su gyaru ba amma muna tsammanin za a hau turba ta gyara ita kanta in ka diba da kungiyoyi na tsaya wanda suka shahararci cigaban tattalin arziki da bankuna sun ƙara haɗaka da ƙasashe waɗanda suke masu talauci da kuma su kansu ƙasashe masu ƙarfin arziki kuma matakan da ake doka na cikin gida na ƙarfafa masana'antu wanda za a tsanda ma ga shugaban ƙasa da tsoro da shi da wasu gwamnoni mun kuma suna so su taimaka ma 'yan kasuwa da kasuwanci bunƙasa kasuwanci a cikin jihohinsu wannan abubuwa muna tsammani in aka yi su da gaske kamar yadda ya kamata za su kawo sauƙi ga jama'a za su kawo kuma bunƙasa ga tattalin arziki.
A nan shirin zai dasa aya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni Hassan Umar Tambuwal jagoran shirin ke cewa barkanmu da sabuwar shekara.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai miki dole
duniya ta Amerika ga mu shirin biciko mana dahi
kasuwa akai miki dole
farashi kan hau kan sauka kasuwa akai miki dole.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Ni mai yar zuka evangelist a iglesia local vendor RN. To za mu yi nasiha akan yara waɗanda Allah ya bamu. Aikin mu ne na iyaye, Allah ya ba mu domin mu kula da su, mu tarbiyyantar da su, mu ilmantar da su, mu ciyar da su, mu shayar da su, mu sa su cikin hanyar Allah, mu kuma tsoron Allah da kuma sanin Allah. Wannan shine tushe na rayuwar yaro. Tun yana yaro ka nuna mishi sanin Allah da tsoron Allah, ya girma da su. In ya girma da su to wannan za shi ta kuma sai tarbiyya ta bi daga baya. Amma in ba haka ba kullum ana cikin wahala. Abin da yasa yau muke shan wahala saboda wasu iyayen ba su kula da iyalansu ba, alhali suna iya su ba su motoci, suna iya su ba su gidaje. To amma ba shi bane wurin Allah, ba shi bane biyan bukata. Shi Allah abin da yake so tun kana yaro ka san ayoyi na Allah a cikin zuciyarka, kana koya ma yaranka yau da gobe yau da gobe, sai gani tsoron Allah ya shiga cikin zuciyar shi, sanin Allah ya shiga cikin zuciyar shi, kuma mugunta babu ta. To yau wahalar da ake akwai cikin duniya, inda gaskiya za mu iya tuwa rashin aikin mu ne na iyaye, ba mu tsayawa aikin da Allah ba mu na kula da yaran mu, yawancin ba mu cika shi, sai mu kyale su suna yin abin da suka ga dama, watakila ma hataya su muke. To amma abin da Allah yake so amana ce ya bamu, kuma in ba mu yi wannan aiki na tarbiyyar da yara ba, gaskiya za mu shiga shari'a da Allah. Kuma abin da yasa ya bamu waɗannan abubuwa saboda yana so al'umma ta gari, al'umma da za ta girmama shi, za ta ɗaukaka shi, za ta yabe shi, za ta yi mishi sujada cikin ruhu da cikin gaskiya. Shi ne abin da Allah yake nuhi zuwa ga kowane ɗan adam. Amma saboda sakaci yasa duk kuke ganin muna shan wahala a cikin damu da yaranmu, in ba mu yi wannan aiki ba to za mu shiga cikin shari'a da Allah.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutukan da suka danganci fata da kuma yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da kuma hunturu. Tare da ni a cikin shirin akwai likita bangaren fata Dr. Zainab Babba dake aiki a asibitin koyarwa na Abuja dake karamar hukumar Gwagwalada. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkanmu kada.
Masu sauraron mu zasu so su ji ƙarin bayani akan irin cututtuka ko kuma matsalolin da suka danganci fata.
Gaskiya cututtukan fata dai suna da yawa. Kala daban-daban sun kai kala 4,000. Sannan kuma wani hasashe ya nuna cewa cikin kowane mutum hudu a Amurka, kowane mutum daya yana dauke da matsala ta fata. Mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fatar ko kuma farce ko kuma gashi. To duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke. Akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar ce wai common skin diseases haka kamar acne vulgaris wanda ake ce ma a turanci pimples. Kin ga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa. Akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi. Ko kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din nan muna da su warts muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare din nan sannan kuma akwai fungal infection kamar makero da na san mutane da shi ma sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar cabies karzuwa ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fata mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kamar fata ta yi haske kamar irin vitiligo an ce Michael Jackson shi yayi shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fata take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk waɗannan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorders to shi kuma wannan haka in an kalla wato yanayin fata suka ga kaman fatan mutum ta kone ta yi bororo ta duru ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamun su kaman masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata ko ta bushe haka ko yawan kaikayi masu ciwon siga kuma ko masu HIV to duk suna iya zuwa da matsalolin fata to sannan kuma banda wannan wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu dermatosis of pregnancy suna iya zuwa da wasu irin nasu yanayin cututtukan fata wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara akai to banda wannan kuma akwai magani shan magani shi ma haka barkatai yana iya kawo matsala ta fata ko da maganin asibiti ne ko maganin Hausa ko wani irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions to duk banda wayannan kuma akwai cancer skin cancers wanda yawanci mu a bakake ba mu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka dan fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata kamar squamous cell carcinoma basal cell carcinoma matsalan fararen fata ne sosai wanda mu dai da akwai dan karancin hakan bakaken mutane ko kuma in ce akwai irin tumor skin cancer din da muka fi samu duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zadiya din nan albinism su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin bakake sosai akwai kuma kamar a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado to halitta fata din ne take haka kuma wani lokacin kusan gadon su ake muna ce musu genodermatosis to kusan sai in ce a takeice kenan abinda zan ce akan matsalolin fata
to likita ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli
wasu matsalolin na halitta ne gado ne so kusan zan iya cewa ba lalle akwai abinda za a iya yi a hana faruwar su sosai ba sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita a duba a gaya mishi wannan wace irin matsala ce kuma za a bashi shawarwari sosai za a ilmantar da shi zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kaman ka rude ko kuma abun ya zamana ya tsorata ka baka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita. To wannan kenan. Sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi, albinos kenan. Tun daga yara iyaye muna gaya musu, muna ba su shawara in sun zo asibiti, kuma kana da yaro mai zabiya din, ya kamata ka je ka ga likitan fata. To muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su bata son rana. Rana ita take kawo musu wannan skin cancer din. To in sun zo za mu ba su shawara su dinga rufe jiki, a daina a dinga sawa yaro kaya masu dogon hannu, kuma ka a dinga shiga rana da shi. To kin ga fadakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye. To ko ta wurin sana'a, kin ga shi mai irin wannan matsala ta zabiya ba wanda ya kamata a ce kamar zai sana'a aiki a rana ba, kaman noma, kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne, za su kiyaye din sun ji haka. To sai kuma irin matsala kamar a ce ta canjin kala. To wani abin da yake kawo irin wannan matsalolin canjin kala din, bleaching, amfani da man shafa-shafa din nan da suke sa a bleaching. To su ma suna iya kawo matsala. To kin ga za a iya gaya maka ka daina, ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau, ina nufin mayika masu kyau wanda za ka iya amfani da su, wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching. Sannan kuma shan magani ma barkatai haka, shi ma na ce muke na kawo kuraje. To kin ga aka kiyaye shan magani, ko kuma in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya ba da magani, ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki, to a je a nemi likitan fata, za a iya magance wannan abu. Sannan kuma wani abu da ba wai mai yawa bane ba sosai, kamar irin su infection din, su ma wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu yanzu, kamar irin su ƙarzuwa ko su makero. To an ya zama na an rage wannan, ko cuɗanya ko sa wannan ya sa abun wancan, ko kuma wurin aski irin su what ana ɗauka, wani ya yi aski, wani ya yi amfani da abun, to shi ma ana iya ɗaukan duk wa'innan. To in aka kiyaye, to insha Allah ina ga za a samu sauƙi na waɗannan cututtuka. Wasu kuma magani ne, za a je asibiti ga likitan fata, zai ba da shawarwari, za a ba da kuma magunguna wanda za su kawo sauƙin wannan ciwo, ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba.
Ya ya kamata mutane su kula ma da fatar su, musamman a wannan yanayi na sanyi da kuma hunturu?
A wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa, kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi ƙaiƙayi ko ta matsatsage. To akwai wani abu da mutane za su yi mamaki, watakila na faɗa, da zai iya rage wannan bushewar fata ko ƙaiƙayi, shine yawan wanka. Yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi, ba wai kazanta muka ce ayi ba, amma wanka idan yayi yawa kana ta dirje fatar, yana iya sa wannan ya ƙaru. Kuma amfani da soso, shima abinda mutane sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya daɗa ɓata fata. Akwai kuma abin da ya kamata ɗin a yi, misali muna ce musu emollients, mayika ne wanda kamar suke hana bushewar fata, muna cewa kamar occlusive emollients irin su Vaseline, so a shafa mai sosai. Akwai kuma moisturizer suma wanda suke ƙara wa fata danshi. To inda za a shafa mai a fatar za ta bushe ta tsatsage ba. To kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce, ciwo ne, ba wai hakan nan bane ba, dan sanyi ne kawai. Wasu suna da dama dan background matsala ta fata din, shi yasa in sanyi ya zo abin yake yawa sosai, har sai irin faso din nan fata ta tsatsage, ko hannu ko kafa, irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata. Akwai magunguna sosai da muke da su, da muke bayarwa, wayanda suke sa taushin fata din, kuma ba zai zama damuwa ba, ko za a samu sauki in sha Allah.
Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Zainab Babba, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.